أولاهن أنبياء أولاهم الرفعة والثناء عصمهم في باطن وظاهر عن ارتكاب وسخ الكبائر كذا من الصغائر الدنية كلقمة تسرق بالرزية وإن تقع منهم صغائر فقد ينبهون نعم إكرام الصمد ويستحيل منهم الكذب أو خيانة نسيان ما به أتوا مما بتبليغ له قد كلفوا فإنهم ما فرطوا أو حرفوا هم بشر يجوز ما يجوز لهم من المحن كي يفوزوا كمرض وصحة وفقر والأكل والشرب ونوم يسري وكل ما يصيب نوع البشر من المصائب التي لا يزدري أولهم آدم في النبوة ثم نوح سابق الرسالة محمد خاتمهم وأعلى جميعهم قدرا وفخرا نبلا منهم أولو العزم الكرام ذكروا في سورة الأحزاب نعم الخبر وكل تفصيل لنقص أدى فاجتنبنه لئلا تردى قد فضل الإله بعضهم على بعض كما به الكتاب نزل إخوة علة بدين واحد وشرعهم أكثر ذو تعدد خصهم بالوحي دون البشر عصمهم من كل سوء يزدري ولا ينام قلبهم وخيروا عند مجيء الموت لم يسيروا ويدفنون حيث موتهم وفى حياتهم في القبر ما فيها خفى أجسادهم على الأراضي حرمت وحجة الله ببعثهم ثبت كل نبي قومه قد بشر ببعثة النبي سيد الورى وأخذ الميثاق بالإيمان به على تعاقب الأزمان صفته لدى كتاب موسى واضحة كذا كتاب عيسى بأنه يضع عنهم إصرهم كذا من الأغلال فك أسرهم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baya haka zamu ci gaba da karatu a wannan rana ta litinin 12 ga watan Rabi'ul Awwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya dace da 18 ga watan 10 shekara ta 2021 miladiyya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam annal litafi mai suna الدرة المضية في نظم توحيد رب البرية وانعك في السند ألفية التوحيد واللفر رب المالمي الشيخ العلامة محمد ابن علي ابن آدم الإثيوبي رحمه الله وان درسي شري درسينا 25 إن شاء الله تعالى زاوتاشي الفصل العشرون wato aji na 20 ko kuma fasali na 20 wanda wannan fasali malam ya kulla shi ne fi bayani ma yajibu a cikin bayanin abin da yake wajaba a tabbatar ko a jingina ko wa ma yajuzu ko kuma abin da yake halatta a tabbatar ko a raba wa ma yamtani'u da kuma abin da ke hanuwa abin da ke hanuwa game da tabbatar da shi ko jingina shi fi haqqir rusuli ga haƙƙin manzannin Allah alaihi musallatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata a kansu to wannan fasali zai bayani akan abin da ya shafi manzannin Allah wadanda an kai bayani a satin da ya gabata cewa imani da manzannin Allah jumlatan wa tafsilan wannan wajibi ne to akwai abubuwa da suka zama wajibi a matsayinka na musulmi malan ka duba littafin da ake akwai abubuwan da suka wajaba a matsayin ka na musulmi ka tabbatar ma su waɗannan annabawan sannan akwai wasu abubuwa kuma halatu ne ba wajibi bane halatu ne ka raba musu waɗannan abubuwa wasu kuma haramun ne shine ma'anar wa ma yamtani'u so da haka za a yi bayani akan hukukul anbiya ko hukukul rusuli to sai malam ya fara a baiti na 464 yake cewa qad haqiqa tabbas hafizallahu Allah ya kiyaye ko hafizal ilahu a wata nuskha a al ilahu abin bauta hafiza ya kiyaye al anbiya annabawa bi ma'ana ya tsare su ya kiyaye su ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kulawa ta musamman kulawar da bai ba kowace irin halitta ba kamar yadda ya ba su wannan kulawar to shine malam yace aulahu murrifata sannan kuma ya ba su kyauta ai a'tahum ya ba su kyauta arrifata daukaka wassana'a da yabo cikin al'umma za ga ko wani annabi to al'umma sana yaban sa za mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa samun kyakkyawan yabo a cikin annabawan Allah gabaɗaya kakab shi yasa ga littattafai na an rubuta na al-mada'ihun nabawiyya dukkan su yabo ne ga manzon Allah to wannan kyauta ce Allah ya ba su na farko ya tsare su dangane da isma ya ba su isma ya ba su kariya wanda zai ambata nan gaba haka nan kuma ya ba su daukaka ta daraja sannan kuma ya ba su yabo suna da kyakkyawan yabo a cikin al'ummomin su to sai ce asamahum Allah ya tsare su annabawan nan ya ba su isma fi batinin ga abin da yake a boye wa zahirin da abin da yake bayyane saboda haka Allah ya tsare abin da a cikin zukatan su shine fi batinin zuciyarsu ba ta kudurta komai sai abin da Allah ka so wa zahiri haka Allah ya tsare bayyanansu shine gaban jikinsu wa'annan gabobin nasu ba sa sarrafa su sai a cikin da'a ga Allah duk abin da Allah baya so to ba sa juyar da gaban su game da wannan. To kaga wannan ita ake kira isma, amma za ka ga duk wasu halittu waɗanda ba su ba su da wannan matsayin ka kai da ba annabi ba, za ka ga zuciyar ka na iya kudurta abin da bai da kyau. Allah bai tsare baɗinin ka ba, gaban ka na iya aikata abin da bai da kyau, Allah bai tsare zahirin ka ba. To waga ita ake kira isma, in ka ji ana cewa annabawa ma'asumai ne abinda ake nufi kenan. Zuciyarsu da gaban jikinsu ba sa tasarrufi sai ga da'ar Allah, shine abinda ake nufi. Shedan baya da kuwa, baya da istita'a ta yadda zai zo ya karkatar da su game da abinda Allah bai so. Amma mu kaga ba haka bane. To shine isma, shine yace menirtikabi na daga aikata washil kaba'iri, dattin zunubai manya. Don zunubi datti ne, don inda za ka gano zunubi kazanta ne, datti ne, dauda ce, lokacin da bawa bai aikata sabo sai ya zo daga baya yana aikata shi, to a hankali wannan sabon sai ya yi mai tasiri, ya lalata zuciyarsa, kuma ya lalata wannan gaba da yake aikata wannan sabon da shi. In harshen sani, harshen zai lalace. In zuciya ce, zuciyar za ta lalace. In idanu ne ko kunnuwa da yake saurare, duk za su samu matsala. To shine yace su annabawa asmahum, Allah ya tsare su a ga abin da yake boye da abin da abayyane. Minirtikabi washil kaba'ir, na daga hawan datti ko aikata datti na manyan laifuka. Kaza haka Allah asamahum ya tsare annabawa minas saga'ir, daga aikata kananan laifuka. Saboda haka da alkaba'ir da as-saga'ir duka annabawa ba sa yi. Wannan shine alqaulur rajih min aqwalil ulama, akwai sabani. Sawa dai wannan shine zance mafi inganci, cewa da kabira da sagira duka annabawa ba sa yi. Sai wasu ma sun kara cewa hadda khilaful aula, annabawa ba su. Shi khilaful aula bai ma kai ga matakin makaruhi ba, to hadda shi annabawa ba su. Abubuwa ne guda biyu, kowanne halatti ne, amma ɗayan ya ɗara wani fifiko. To ba sa aikata wanda an kafiya, sai dai su aikata wanda ya fi. To annabawa kenan. To sai ce addaniya, waɗanda suke ƙasƙantattu, ƙananan zunubai waɗanda suke ƙasƙantattu annabawa ba su yin su. Ina misali, sai ce kaluqmatin, kamar loma abinci, tusuraku da za a sata bin raziyyata tare da musiba. Don duk inda ka ga sata, to sai an wahala, sai an haura katanga, sai an buge daki, sai an yanke aljihu, akwai musiba. Shi yasa wasu lokuta sai a dawo da wahala, wasu ma sai kaga an kashe su, wasu sai kaga an raunana su. To wai hadda loma, waga loma ta abinci, annabawa ba sa da za a sata. To laifin da ya kai sata loma guda a cikin laifuka annabawa ba sa yi. Kaga dai loma abinci ai ba komai bace, ba komai bace. To shine bin raziyyati, satan nan da ake yi tare da aibil musiba, tare da musiba. Sai ce wa in taqa minhum saga'iru, saga'iru kananan laifuka, wa in taqa minhum, koda kaga ta auku daga gare su, an samu annabi ya aikata wani abu wanda yake yana daga cikin saga'ir, to faqad yunabbahuna, ane musu tambihi, za a yi musu wahayi a ce abin nan da suka yi ba daidai ba ne ko ga abin da ya fi su dawo a kansa. Kuma wannan suna yin ne kamin nasu ya sauka cewa wannan abin sagira ne ko kuma ba ya da kyau. Amma babu annabin Allah kwaya ɗaya da ya aikata laifi a matsayin wai wannan abin laifi ne, ƙarami ko babba babu shi. Ita kabira kan ko babu wahayi ba su aikata ta. Amma cikin saga'ir to can ba a rasa ba, shi ma nadir ne. Ana samu wani annabi ya aikata sagira amma lokacin babu wahayi kan cewa wannan sagira laifi ce, to shi kuma nan take kuma za a yi wahayi sai a fadakar da su. Kai kuma yanzu ta yi na haka, babu mai ma tambihi sai dai malamin ungoku in kaji ya yi wa'azi. To sai ce ni'ima ma dalla da ikramu samadi, wannan girmamawa ta Allah abin nufi da bukata. Don kaga wannan girmamawa ce, Allah bai kyale su su yi abin da ba daidai ba. To sai malam ya ce wa yastahilu minhumul kadhiba, kadhibu al-kadhibu ƙarya, wa yastahilu ya koru minhum daga gare su. Ba a jingina ma annabawa ƙarya, don ƙarya na ƙasu ne kuma ruguje amana da yake ɗauke da ita take yi. Idan ka ce annabi ya yi ƙarya to ka rosa amanar da Allah ya bashi ta isar da saƙo. To shi yasa wajibi ne ka kore ma annabawa ƙarya, kuma ƙarya tana daga cikin al-kaba'ir in ba ta shahi Ubangiji ba. Shi yi ma Allah ƙarya wannan kafirci ne, ridda ne. Amma kawa dan uwanka ƙarya wanga, wannan shi akabira fa. Amma kawa Allah ƙarya ko kawa manzon Allah ƙarya ko wani abu dai wanda ya shafi addini, to wannan ridda ne. To sai malam ya ce au din nan ma'anar tawa, ai au khiyanatun, ai wa khiyanatun. Haka kuma wa yastahilu khiyanatun, yaudara. Wa yastahilu ko au yastahilu, ta koru daga gare su. Saboda haka duk annabawan da ka san Allah ya turo ba wanda ya yaudara game da abin da Allah ya aiko shi, game da risala ko game da alaƙar da ke tsakani ne da halittu. Annaba ba sa yaudara, don yaudara sifa ce ta naqasu, jarhun ne. Da an ce ma mai yaudari an jarra haka, kamar yadda an ce ma mai amana an addala ka. Nisyanu ma bihi ataw, haka nan wa yastahilu ya koru nisyanu mantuwa ma bihi ataw, cikin abin da sun ka zo da shi na wahayi. Annabawa na mantuwa amma banda abin da ke da alaka da wahayi. So da haka in ka ji an ce annabawa suna mantuwa, to ana nufin cikin abin da bai shafi saƙon da Allah ya aiko su ba. Amma in Allah ya turo su ya yi musu wahayi cewa su isar da shi ga al'umma, to Allah ya ɗauke musu mantuwa a wannan babi. Ya ɗauke musu mantuwa a wannan babi. To shi ne yake bayani a nan. Mimma, daga abinda kad haqiqa kullifu, an wajabta musu bi tablighi lahu, cewa su isar da shi. Duk abinda anka wajabta musu cewa su isar da shi, to ba sa mantawa cikin sa, domin mantuwa cikin shi yana bayuwa zuwa gami, kaga boye wani abu ko ba haka ba. Idan an baka sako an kace je ka ga yama wani kaza, sai kammanta kaga baka isar da sako ba, na daya, na biyu kuma ka boye. Suna mantuwa cikin al'amuran da suka shafi rayuwar duniya ko kuma abinda Allah bai kallafa musu cewa su isar da shi ba. To shine duk sanda haga hadisi ya jingina mantuwa ko alqur'ani ya jingina mantuwa zuwa ga annaba, abinda ake nufi kenan, banda abinda ya shafi tablighur risala. Ma kullifu bi tablighihi.
fa innahum su annaba wannan ko manzannin nan ma farratu basu taba yin sakaci ba wajen isar da sakon Allah aw harrafu haka nan kuma basu taba canza abinda Allah ya aiko su da shi ba ba sa ta harifi Allah ya ce kaza su sumi su fadi sabanin haka ko kuma Allah ya ce a isar da kaza sai su rage shine at-tafrid bi ma'ana at-taqsir taƙaitawa basu taba rage wani abu ko tauye wani abu cikin abinda Allah ya ce su isar da shi ba haka nan kuma ba sa ta harifi duk abin da kake gani yana faruwa a yanzu a cikin ilimi to ɗan baya ne فخلف من بعدهم خلف اضاءوا الصلاه واتبعوا الشهوات to yan baye da sun gazo sune sun kalalata wannan amanar ta annabawa amma su annabawa lafiya Allah sun ka isar da addini lafiya kalau amma annabawan na wucewa to sai baragurbi suka biyo baya suka yi khiyana suka yi taharifi suka yi tafridi suka shigo da abubuwa da yawa na canza abinda sun ka gada daga annabawa to shi yasa in malami bai zama malamin Allah ba sai a samu matsala sai ya canza dokar Allah gaba daya to sai malam ya ce hum su annabawan nan basharun mutane ne bi ma'ana ba mala'iku bane ba aljannu bane ba wata halitta bane a basharun mutane ne yajuzu yana halatta aukuwa gare su ma yajuzu abinda yake halatta lahum ga su mutanen nan duk abinda yake aukuwa yake halatta ya auku ga mutane to yana halatta ya auku ga annabawa min ina misali min al mihani jam'u mihnatin mihnatin kaman musibu to musibu na aukuwa ga annaba amma wannan ja'izi ne ba wajibin bane kaman wannan ya faru kusan ma duk annabawan Allah sun shiga wannan babi ba dan koyo ba kuma don a daga darajarsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ashaddun nasi bala'an al anbiya summa al-amsal fal-amsal a gani wanda suka fi kowa tsananin shiga ibtila'i su ne annabawan Allah sannan wanda suke kusa da su wajen daraja sannan masu bi ma masu bi musu haka haka gurgurdan takawan mumini gurgurdan yadda ibtila'i zai yawa a rayuwarsa to shi yasa karka yi mamaki mutumin da yake kowa tsoron Allah yafi kowa shiga bala'i wannan Allah son yake yi ya daga darajarsa saboda ita musiba ko babu komai tana karkare zunubi akwai laifin da zaka aikata baka tuba ba ko baka san ya zaka yi maka tuba ba amma ta hanyar waɗannan musibu sai Allah ya goge ma wannan laifin to shine yace kai ya fuzu Allah yayi haka ne ya tsananta jarrabawa ne ga annabawansa domin su rabauta da babban rabo to sai ba da misali na abin da yake zama wa ja'izun fi haqqir rusuli sai yace kamaradin kamar rashin lafiya mutane na rashin lafiya annabawa ma na rashin lafiya ga annabi ayyub ne sai shekara 18 yayi kwanci bai da lafiya haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi rashin lafiya na kusan sati kamin ya bar duniya wasihatin haka da samun lafiya ita ma tana aukuwa ga mutane don daga baya annabi ayyub kaga ya samu lafiya wa faqari da kuma rashi na talauci yana aukuwa ga mutane shi ma ja'izi ne ba wai dole ne sai talauci ya tabbata ga annabawa ba wal akli da cin abinci ja'izi ne mutane su ci abinci ko ba wajibi ban kace baka ci abinci ba mai ci a dole sai ka ci in kana iyawa sai kai zaman ka haka nan to su ma annabawa ja'izi ne ja'izun ne gare su su ci abinci wa shurbi da shan abin sha wa naumi yasri da bacci wanda yake na so cikin jiki ka san bacci in bacci zai kama dan adam to duk inda rayuwa take cikin jikin dan adam to wannan baccin zai dinga da so sai ya mamaye wayannan wuraren shi yasa za ka ga in mutum ya yi bacci komai nasa ya tsaya babu abin da ka yi saboda an rufe rayuwar ba ta aiki sai ce kai wa kulli halatu ne ya auku ga manzanni wa kulli da dukkanin ma yusibu abinda yake samuwar naw'al bashari wato nau'in mutane nau'in jinsin mutane duk abinda ke aukuwa gare su yana aukuwa gawa ga su ma manzanni ko min al-masa'ibi na musibu amma fa akwai kaidi allati la tazdari musibar da yake bata bayuwa zuwa ga kaskanci eh akwai su cututtuka kaga zahirin su ana ambaton su zaka ga akwai kaskanci ciki kamar irin su kuturta kamar makanta ko gurmunta to wannan bai shafi annabawa duk ciwon da yake ko musibar da yake tana bayuwa zuwa ga rage daraja ta dan adam to wannan ba ta aukuwa ga annabawa ana magana akan musibu wadanda ba sa taba kima ta dan adam ba sa taba kimar ko daraja ta dan adam wannan shi ake nufi shi yasa ba annabin da aka taba samu mai makaho ko mai ijiya daya ba annabin da aka taba samu bebe ko kurma ko gurgu ko mai ciyon kuturta wal iyazu billah ba a taba samu ba saboda duk waɗannan naqais ne suna tauye daraja suna tauye matsayi to shi yasa malamai suka ce in ka jingina ma wani annabi wani abu da ke tauye halitta to wannan yana bayuwa kai ridda don ridda ne to sai yace awwaluhum su annabawan nan da kaje ana fada ko manzannin nan da kaje ana fada manzo na farko daga cikin su to shine mallan yace Adam annabi Adam shine manzo na farko da Allah ta'ala ya fara aikowa ko kuma mu ce annabi nawa suna ganin annabi ne ba rasulun bane to amma an duba cewa ai yayi da awa tsakanin yayansa da matarsa Hawwa to kaga ta wannan bangare risala ce to amma su dai sun ce annabi ne kawai nabiyun ne mukallam kuma yadda yazo a hadisi to shine yace fin nubuwati a sashen annabta to shi yasa malaya karkata ga wannan kauli anan annabi Adam shine na farko amma ya ana magana annabta sai yace summata sannan nuhu sai annabi nuhu shi kuma sabiqur risala shi kuma ya ana magana risala manzanni to shi kuma ya riga kowa saboda haka awwalul anbiya sai ka ce Adam awwalur rusuli sai ka ce nuhu shikenan kamar yadda muka faɗa a wancan sati shi annabi galiban ba a cika turo shi ga mutane waɗanda yake asalin ba mushrikai bane asalin ana turo shi ne dai ga wasu karkatattun mutane waɗanda suka zame kan hanya to sai a turo su sai ya musu da'awa amma galibi shi rasulun ana turo shi ne ga mutanen da yake asali za ka ga sun taso ne akan bautan wani Allah subhanahu wata'ala da shirka da sauransu, sai a turo shi da risala da littafi ko nashi ko na wani annabi a wani manzo da ya gabace shi, to wannan shine galibi. Amma ana iya samu wasu lokuta kuma rasulun a turo shi ga mutanen da ma asali musulmi ne. Hakan ana iya turo annabi ga mutanen da asali su ma kafirai ne, amma dai ba shine galibi ba. Abinda a galibi annabi yakan zo ne ga mutanen da ba mushrikai ba, waɗanda suke bautar gumaka ba, a sun dai karkace ma hanya sai a turo shi domin ya ƙara jayo su zuwa ga tafarki madaidaici. To sai ya ce Muhammadun, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma khatimuhum, shi ne marufinsu, da shi an karuhe annabta, da shi an karuhe risala. Shi yasa ya ce la nabiyya ba'adi. To wannan la nabiyya ba'adi ta shafi manzo, ta shafi annabi. Yasa wasu suka ce kenan da rasulun din da nabiyun duk guda ne. Don da ya ce la nabiyya ba'adi, bai ce la rasula ba'adi ba. To kenan in mun ce nabiyun daban rasulun daban, sai zan kenan la nabiyya ba'adi, kenan yana iya yiwuwa a samu rasulun. Tunda annabi nabiyun ya kore. Sai suka ce a ba haka ba ne, dama wani na tahowa ya wakilci wani. Idan an kai itilaƙin nabiyun, to rasulun ma ya shiga. Idan an kai itilaƙin rasulun, annabi ma ya shiga. Bal ma shi rasulun, ba a samun rasulun face ya zamo nabiyu, domin annabta ɗin ita take fara tahowa, sannan risala ta biyo baya. To wannan shine. To sai ce wa a'ala jami'ihim qadaran, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi daukakas wajen daraja wa fakharan da taqama nubulan da kuma daraja. In ana maganar kima da daraja, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine akramul khalqi, shine a'azamul a'azamul rusuli qadaran wa nublan. Tare da cewa kuma kaga karshe yazo. To sai ce minhum, daga cikin su annabawan nan da aka ambata ulul azmi, akwai ma'abuta karfin niyya. Niyya su tana da ƙarfi ƙwarai da gaske game da aikin alkhairi. Al-kiramu, waɗanda suke masu girma, zukiru an ambace su fi suratul ahzabi, ka koma can suratul ahzabi. Wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka, aga aka fara da annabi, wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn Maryam, wannan sune guda biyar. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na an ambace shi ne, wannan shi ake kira da at-tartibur rutabi, tartibi ne na daraja, wane ne ya fara, wane ne ya fi kima ya fi daraja. To shi yasa aka fara da annabi aka ce wa minka, a gani, sannan aka ambace annabi Nuhu, ka ambace annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa. To saboda haka wasu suka ce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wasu suka ce sai annabi Nuhu, saboda nan shi aya ta gabatar akan annabi Ibrahim. Wasu kuma suka ce a wasu nusus sun tabbatar da cewa daga annabi Muhammad sai annabi Ibrahim, sai annabi Nuhu, sai annabi Musa, sai annabi Isa. Annabi Isa shine na ƙarshen su wajen rutuba, wannan tartibin ne rutabi, shi malamai ke kira tartibin rutabi. Ba ana bayani ne siyaki ba, yana magana ne akan wane ne ya fara zuwa ba, ana son a nuna maka matsayin su. To sai ka fara da shi annabi, sannan annabi Nuhu, sannan
to wannan su ake kira da ulul azmi minar rusul, to daga cikin su kenan. Saboda haka su biyar din nan duk sun fi manzannin Allah daraja, to su kuma cikin biyar din nan duka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi su daraja sallallahu alaihi wasallama. To wannan shine, to sai ce ni'mal khabaru ma da lada wannan labari da wannan aya ta bamu a cikin suratul ahzab din ta wa iz akhadna minan nabiyina wa minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan galiza. A dukkan su wannan aya ta tabbatar da cewa Allah ya rike alƙawali mai ƙarfi mai gwabi tsakani ne da su, kuma sun kiyaye wannan alƙawalin, shi yasa suka samu wannan martaba ta ulul azmi, shi yasa Allah ya yabe su subhanahu wa ta'ala. To wannan labari da ayan nan ta bayar mala yace ni'mal khabar ma da lada wannan labari, saboda labari ne na gaskiya, babu ƙarya a cikin sa. To sai yace wa kulla tafdilin, duk wani fifita annabi akan wani annabi, kamar ka ce annabi kaza yafi wani falala, annabi kaza yafi wani falala, to sai malin yace addali naqsin, kuma yazzan ƙarshe yana bayuwa zuwa ga rage darajar wani daga cikin su, to fajitta ne bannahu, kanisance wannan fifitawan din. In ka san cewa kana son ka ce misali annabi Musa yafi annabi Isa, kuma wannan zai bayu ne don a kaskanta shi annabi Isa din, tare da cewa haka ne, to wannan fifitawan ka nisance shi. Amma in yanzu ba zai bayu zuwa kaskantawa ba, wannan ba komai, wanda nusus suka tabbatar da cewa yafi wane, babu laifi, babu laifi. Me yasa yace li Allah tarda, don kaka halaka don hudu sanda kan nuna annabi kaza yana da naqas, to akwai matsala anan, imanin ka ne ke batun samun matsala. Shi kuma imani gagaba a wasa da shi, kokara ake yi a rike shi ko. To sai mala yace qad faddala al ilahu ba'dahum, haqiqa Allah ya fifita sashin su ala ba'din akan sashi, kamar yadda bihil kitabu nazala, da wannan labari ne alqur'ani ya sauka. Yace tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin. Aga Allah ya faɗa ko? Ashe Qur'ani ya tabbatar da cewa wasu daga cikin manzanni sun ɗara wasu. To wannan ba laifi ka ce annabi wani ya fi annabi wani, amma da sharaɗin wannan ba zai bayi zuwa kaskanta shi wannan da an kafiya ba. Shi yasa ma annabi ya rufe kofa ya ce kar ku fifita ne akan Yunus ibnu Matta, kar ku fifita ne. To wannan saddun ne lizzari'a, tare da cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi annabi Yunus, bal ma dukkanin annabawa da manzanni annabi ya fi su. Amma me yasa annabi ya rufe wannan kofa? Saboda kada yin haka ya bayi zuwa a dinga ganin shi annabi Yunus din bai da wani matsayi, bai da wata kima. To shi ya kawo wannan, to yana da kyau a kiyaye wannan. Ko da janibin sahabbai, malamai suka ce yana da kyau a nisanci wannan. Tabbas cikin sahabbai wasu sun fi wasu daraja, sun fi wasu kima, to amma kada wannan ya bayi zuwa ga kuma wanda an kafi yadin kuma a kaskanta shi. To dukkanin su Allah ya ce radiyallahu anhu, ko ba haka ba? Wa radu anhu, aga su suna da abin nan certificate guda biyu, sun yarda da Allah, Allah ya yarda da su. To kai kila guda ta gare ka,
in ma ta tabbata shine na kai ka yarda da Allah yanzu babu shahada cewa shi Allah ya yarda da kai sai dai zato da tsammani da kwankwanto to kaga bai kamata wanda Allah ya ce ya yarda da shi ka zo kana ganin kai ka ce wai ba haka bane dole sai ka cire wani ka sa wanda haka so ka bar wanda haka so kamar yadda ar-rafida suke yi su aqidan su ko husuma ta shiga tsakanin wani sahabi da wani daga cikin ahlul bait to shikenan shi wancan sahabi an rubuta shi ko da husuma ce to kaga wannan barna ce ai dukkan su ba masumai bane dole a iya samun matsala tsakanin su to amma da yake su suna da aqida ta isma da su ahlul bait wa innal limamai nasu guda 12 cewa dukkanin su ma'asumuna ne suna da isma kamar irin waccan isma da mun ka ambata dazu ta annabawa to wai su ma suna da ita to shi yasa kaga duk wani wanda bai cikin ahlul baiti ba sa kallo ne da kima suna iya zagin sa suna ya aibanta shi da sauransu mu duk wannan allabe ne da son annabi da son ahlul baiti to shi yasa farko za a fara kiran ka cewa ka so ahlul baiti ba a jan hankalinka na cewa ka zagi sahabbai ko ka kalli sahabi kaza kaza za a nuna maka muhimmancin son ahlul bait sai a baka misali da kanka ce mutun ne yace yana son ka amma bai son iyayenka sai ce to kamar haka ne yaya za a yi ka ce kana son annabi kuma baka son iyaya ne kina in kana adawa da ƴaƴansa kana adawa da ubansu to haka in tafiya ta fare ma ta fare nisa sai a nuna maka to ahlul bait din nan ha wasu sun yaudare su wasu sun ci amanar su haka har a sace ma hankali sai abin da hila ce Allah ya tsare mu na imanin to sai mala yace ikhwatu allatin su an manzannin Allah gaba dai yan uwa ne li abai mun san dan uwa li abbi ko wanda an ka hada uba uwa kowa da tashi amma uba daya to haka annabawa suke dukkan annabawan nan da ka gani uban su kwaya daya amma kuma uwayen su mata daban-daban ne ko ga gane abin da aka nihi ba me ake nufi to duk annabawan Allah gaba ɗaya uban su kwaya ɗaya uba guda ya haife su namiji amma uwayen su mata daban-daban suke shine ikhwatu allati wannan hadisi ne iktibas na'am yana cikin as-sahihain wani shiru shine addini shi ake nufi ba duk addini ya haife su ba to shi ake nufi shine tauhidi to tauhidi shine matsayin uba wannan kinaya ce shine matsayin uba ga manzannin Allah shi yasa duk annabin da yazo duk manzon da yazo duniya to za ka ga yazo ne da musulunci yazo ne kuma da tauhidi ba bambanci walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut a gani to shine ya fada nan ga yace bi dinin wahidi dukkanin su da addini ɗaya sun kazo ko akwai wanda yazo da wani sabanin musulunci to shine uban su ko mahaifin su da wasu sun ce an ce uba wai zagi ne to mu ga sakkwasanci ba zagi ba ne mu a wurin ba zagi ba ne to ba dai mahaifinsu saboda waɗanda ba sa jan Hausa sosai wa shar'uhum to inda suka bambanta ya zan kowa tashi mahaifiya daban mala yace wa shar'uhum shari'asu aksaru mafi yawa hukunce shari'a zu ta'addudi to nan kan kowa tashi da kowa tashi daban yadda al'umma kaza aka sallah daban yadda al'umma kaza aka tsara mata abubuwa na halal da haram daban eh amma shi addinin da asluhu shine tauhidi kwaya ɗaya ne to shi abinda ake nufi khassahum Allah ya kebance annabawa bil wahayi ko manzanni bil wahayi da wahayi saboda haka duk wanda kaji yayi da awar ane mai wahayi ƙarya yake wannan khususiyya ce ta manzannin Allah shi yasa ake rigima da sufai masu da'awar cewa akwai wani ilimi yana nan cikin jawahirul ma'ani shi wannan ilimi ana kiransa da al-ilmul ladunni shi ilimi ne wata martaba ce zaka kai wadda direct zaka rinka ansar ilimi ne daga Allah bila wasila wannan ai wahayi tunda dole abin nan wasu lokuta ya shafi shari'a ya shafi dokoki to shi yasa suka ce wai risalar da an wahayin da anka yanke shine wai na turo mala'ika amma magana ko karbu sako tsakanin bawa da Allah wai ba a rufe wannan kofa ba haka Ahmad Tijani ya faɗa to da haka suka bi sun kabata addini sai kai wali dai ya ci abinci ya koshi ya fito ya ce ai Allah ya bashi matsayi kaza Allah ya mai kaza Allah ya mai kaza Allah ya mai kaza to ta wannan hanya ce shine abinda shi Shehu Ibrahim Yasi ya faɗa kadi khassani bil ilmi wat tasrifi in kuntu kun yakun bila taswifi saqanil latif nahwa kankan war rabb a'tani maqama kunkun saboda ya riga kai wata manzila yanzu shi yana karbu sako daga Allah to shi yasa da an ga ce su zo su kawo ayoyi da hadisai na wanga dalili ba su iya kun ba su iya hitowa su ce a'a shehu ya ansu wannan ne daga Allah saboda jahilai za su gane ka gane dubara ta sai dai a makale ga wasu tawilat fasida na ƙarya amma wannan shine hakika na al'amari shi shehu ya karbo wannan muƙami ne abinda yace fa Allah ya bashi matsayin kun fa yakulu almajirai ne sun rubuta littattafai cikin tasarrufin shehu mun so mu karanta jiya babu lokaci akwai sadda ma yake kashewa akwai wani da ya taba mai laihi a kaula ya kashe shi yana nan rubuce jiran ne mukai su motsa sai mu na maje haska dina an kai eh to yana nan almajiri ne wanda ya zauna gida ne wajen shekara kusan 30 a kaulaha yana karatu Muhammad Awwal ake kiransa shi sunansa ma al-kaulahi mutunan zariya ne ya rasu shi ya rubuta littafi ajaibu shaykh wai duk wani abu na ban mamaki na shehu da ya gani sai da ya rubuta shi to ciki ya kawo ga wani yayi ba daidai ba shehu ya kashe shi bayan ya kashe shi kuma ya batar da gawar tashi ba a san yace har yanzu hasar da yake magana yake rubuta littafi yace ba a san inda wannan bawan Allah yake ba kuma ya rubuta shi a matsayin karama wannan ba tasarrufi ba to a bar su su motsa suna nan da yawa su ga nan suka kawo ba kusan 100 ka ba ai cikin mun ka taso cikin mun ga tazo wasu abubuwan ma da mun ga sani ni ina itikadi basu san su ba cikin muka taso muka isko malaman galibi da muka yi karatu wajen su ba dariƙa su kai ba amma komai na dariƙa sun sani kuma alhamdulillah an tsara mana littattafai suna nan hadda waɗanda ba a sai suwa ma yanzu suna nan saboda haka su bi a hankali in suna son su tona makan su asiri ya rage nasu amma akwai maganganun da in suka kuskura aka fito da su to nan za su sha mamaki akwai littafi nana asrul akbar wan nurul abhar da Shehu Ibrahim ya rubuta shi asali ya rubuta shi ne ga khawasu tariqa ma'ana waliyai cikin tariqa
su dai ya halatta musu karanta wannan littafi ko dan dariqa kake in dai ba wali kake ba to an ce kaka karanta wannan littafin saboda gaba dai asraru ne na auliya wa an kai bayani an yi bayani akan jazba an yi bayani akan suluki an yi bayani akan taraki an yi bayani akan al-khadaratul khams suhahutu da nasutu da jabarutu da malakutu duka da yadda bawa zai ya zamo Allah ya kai manzilin da zai iya sa makai ne suna Allah eh to in sun motsa zamu fito da shi ni daga Senegal an ka some shi abinda ma shehu ya rubuta wasiya wannan littafi haramun ne a sai sai shi yasa ba a sai da shi duk wanda har gani da shi to ɗayan biyu ne ko dai can ya je ya taho da shi dan ko can ka tai in ba an auna matsayinka an ka tabbatar da cewa ka shige ciki 100% ba a baka shi kaje sunan littafin asrul akbar sirri mafi girma eh to yana nan eh in sun motsa zamu fito da shi saboda ni tausaya musu nake yi wallahi zuruwa baka zuwa asiri me cikin dariqa bayan shiriri ta ko da sun ga ana kyale su a Allah ya sawa to sai malam yace khassahum bil wahyi Allah ya kebanci manzannin Allah da wahayi dunal bashar ko ba bayan mutane duk wanda ba rasulu ba ko annabi yace an yi mai wahayi ƙarya yake khususiya ce ta Allah ta annabawa da ya kebance su da ita shi inda sun yi da wannan da ba an huta to duk abin da bai hito daga annabi mana shari'a kar a karba to amma su sun ce a sai su labe ga wani abu da sunan karama don suna so su nuna cewa ai waɗanga abubuwa da shehu ke faɗa wai duk karama ne yoshi mutum zai dauko hukukun lahi an ce Ahmad Tijani yana bada arziki yana jayo amfani yana nada wanda yake so shugabanci ya cire wanda yake so ya agaza mu wanda a cikin teku ya agaza mu wanda a cikin dokar daji in yaki wannan duk ayyukan waye to yi kuma amma su sai su zo sai su boye da sunan karama wannan ba karaba bane to sai malam yace asamahum Allah ya tsare annabawa min kulli su'in daga duk wani mugun abu yazdari wanda yake bayuwa zuwa ga rage mutuncin su ko kuma darajar su yake ja musu kaskanci wala yanamu qalbuhum zuciyar annabawa bata bacci ko da sun yi bacci bata bacci su dai adda wannan hususiya amma duk cikin jahilin ma'ani an ce shi ma su ma waliyai haka suke wa khayru kuma an ba su zabi inda maji'il maut lokacin tahuwan mutuwa lam yusayyaru ba a cilasta su game da barin duniya ba kowane manzo in Allah ya turo mai malakul maut sai an ce a bashi zabi yana da bukata da tafiya ko bai da ra'ayi ya bai da ra'ayi yana son ya zama ne duniya in yace yana da bukata to shikenan sai a karbar sa kuma don haka suka yi so haka babu wani annabi wanda an ka cilasta masa cewa dole sai ya yadda ya bar duniya a azabi ake ba su ko dai tsakanin mutuwa ko kuma tsakanin rayuwa kaga ita ma wannan hususiya ce ta su wa yudfanuna kuma ana turbide su haisu mautuhum a inda suka mutu wannan shine asali inda annabi ya mutu can ne kabarin sa ba a dauka ce a kai shi wani wuri shi yasa aka rufe annabi sallallahu alaihi wasallama dakin Aisha shine haisu mautuhum wafa a inda mutuwar su wato ta same su sai yace hayatuhum rayuwarsu fil kabri a cikin kabari ma fiha khafa babu wani al'amari da yake boye a cikin ta tunda shuhada umma an ce ahya'un inda rabbihim yurzaqu to bali annabawa
ajsaduhum gangar jikin su alal ardi ita akwance cikin kasa sannan yace kuma hurrimat an haram ajsaduhum alal aradi hurrimat gangar jikin su ita akwance ga kasa kuma hurrimat alal ardi alal aradi hurrimat alal aradi an haramta ma kasa ta ci naman jikin su to da haka duk annabawan nan da ake magana kaga ba annabin da yake duniya ko guda amma kuma yadda an karfe su kuma jikin su yana nan haka an hana ma kasa wa hujjatullahi kuma su manzannin Allah su ne hujja Allah bi ba'sihim da aiko su sabat wannan shine ya tabbata ma'ana Allah ya aiko su ne don su zama hujja saboda in aka turo annabi yayi wa'azi ba kai imani ba ran tashin kiyama sai ayi ma azaba dan akwai hujja yayi ma azaba shi yasa yace wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ajsaduhum to kullu nabiyyin ko wani annabi kadi bashara haqiqa yayi bashara qaumahum ko qaumahum ga mutanen su ko wani annabi daga cikin annabawa to yayi bishara ga mutanansa da aljanna kenan o a to ba da aljanna ba bibi isatin nabi da aiko annabi mana ko wani annabi da yazo sai da ya ga mutane ne cewa to akwai wani manzo zai zo karshen duniya in ya riske ku yi imani da shi ko da ni bana nan in ya same ku a rayu duniya kuna rayu to ku yi imani da shi kowane annabi tun daga kan annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa kowanne daga cikin su ya annabi Isa ya bada wa mubashiran bi rasulin a gani to sai yace to shine yace shi wannan annabi sayyidul wara shine shugaban halittu gaba daya wa akhadha al mithaqa kuma Allah ya rike alƙawali bil imani da yin imani bihi da shi annabin nan ga annabawan gaba dai ko wani annabi kamin Allah ya turo shi sai Allah ya alƙawali da shi to akwai annabin da zan turo ƙarshen duniya in ka hadu da shi zaka yi imani da shi sai da Allah ya yi wannan ya rike wannan alƙawali da kowane rasulu da kowane annabi ala ta'aqubil azmani bisa bibiyar lokutan zamani wannan zamani ya biyo wannan ya sake biyo shine ta'aqub sifatu sifar annabi sallallahu alaihi wasallama lada kitabi Musa agun littafin annabi Musa wadihatun bayyana take dan ambace ta kaza kitabu Isa haka kuma cikin littafin annabi Isa bi annahu cewa shi annabin nan sallallahu alaihi wasallama ya da'u anhum israhum zai dauke musu abin da yayi musu nauyi na dokoki masu wahala to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai yi mi zai dauke musu waɗannan nauyaye to kuma wannan ya tabbata za ka ga akwai ahkam masu nauyin gaske amma da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo to sai aka sassauta su kaga da sallah mutanen annabi Musa sallah 50 suka yi gaini 50 ayen da an dora mana sallah 50 sai yaya biyar din baga yana ana gwagwarmaya go yurdin ba na ana ta goguwa to shine wannan da yana ishara ne ga fadin Allah ta'ala wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi to shine annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sifofinsa zai dauke musu a dokoki masu nauyi ya ka musu masu sauki sannan da wasu maruruwa wasu sarkoki da sun kazo sun ka daddaure su to
annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo duk ya kwance musu wannan daurin su samu sauki da sauransu abinda dai ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sifofinsa to zai shafe wasu dokoki duk wata doka mai tsanani da ta gabata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zai goge ta sai a kawo mai sauki kuma wannan ya faru shi yasa za ka ga addinin mu shi kadai ne Allah ya sifanta da wannan sauki yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra so da mu inda an tsananta muna lalacewa za mu matsala za a samu cikin saukin magashi ya aka iya to shine yace kaza haka fakka min al-aghlali daga maruruwa fakka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwance asrahum wannan daurin nasu don haka sun ka koma kamar waɗanda a ɗaure tunda zamanin annabi Musa da annabi Isa in fitsari ya taɓi jikinka sai dai ka sare za ko yuƙa ka yanke wurin ba a wankewa eh aina ruwa ba su gusar da najasa su a wurin su da shari'ar su in sutura ta ko za sabon yadi na sai dai ka sare za ka yanke wannan akwai tsanani ko babu ba haka su haka suke to kaga su ne shari'ar musulunci da ta zo sai ta ɗauke waɗannan abubuwa mu aka zo sai aka ce a ruwa ma ya wadatar ka kasa ruwa ka wanke shi kenan najasar ta gushe to wannan shi ne ƙarshen abin da ya kawo sai fi bayani khasa'is annabi sallallahu alaihi wasallam wa huquqihi to wanga haƙoƙin manzon Allah na ya ware da khususiya abinda manzon Allah shi ɗaya kadaita da shi ba a koyi da shi nan ƙari akan abubuwan da suka gabata duk abinda an ka gabatar na khususiya da kaza da kaza da sauransu annabi ya yi tarayya da sauran annabawa to nan waɗanga babu annabin da ya tarayya da shi cikin su shine khasa'isun nabi al-imam suyudi ya rubuta littafi sa mai suna da al-khasa'isul kubra mujalladi biyu ne ya tattara abubuwan da annabi shi ɗaya ke banta da su kuma bayan annabawa to nan zamu dakata insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته